sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan kuma za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki, muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba, 19 ga watan Yuni na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu, muna dauke da rahoto akan kaman wasu mutane sama da 80 da ake kyautar zattan barayin mutane ne da ƴan sandan jihar Adamawa suka yi. A yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan matakan da kuka ga ya dace a dauka ko a ƙara dauka dan kare ƙananan yara daga fadawa tarkon ƴan Boko Haram da ke amfani da su. Lambar da za ku kira ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga ƙasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Akwai kwararren hujjoji dake alakanta yarima Muhammad bin Salman na kasar Saudiya da kisan dan jaridan nan Jamal Khashoggi da aka yi a watan Oktoba bara a ofishin jakadancin Saudiya dake Istanbul, inji wata mai kare haƙƙin bil'adama dake bincike karkashin Majalisar Dinkin Duniya. A cewar Agnes Colomat, wacce ke bincike na musamman kan kisan gilla, wani sabon rahoto mai shafi 101 da aka hada bayan watanni 6 da aka kwashe ana bincike kan kisan na Khashoggi ya nuna cewa an tsara kisan ne inda ta dora lakin akan Saudiya. Ta kara da cewa akwai bukatar a saka takunkumi akan kadarorin Yarima bin Salman dake kasashen waje har sai ya bada hujjoji kwarara da suka wanke shi daga zargin kisan Khashoggi. Ita dai Saudiya ta sha musanta hannu a kisan na Khashoggin. Wani rahoto da hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta fitar ya nuna cewa kusan mutum miliyan 71 yaki da musgunawa da rikice-rikice suka tilasta wa ficewa daga gidajensu a duk faɗin duniya, adadin da ba taɓa ganin irinsa ba tun bayan da aka kafa hukumar shekaru 70 da suka gabata. Hukumar ta ce adadin, wanda ya kai mutum miliyan 70.8, bai hada hadda ƴan gudun hijira da suka fito daga ƙasar Venezuela ba, inda mutum miliyan 4 suka fice daga ƙasar, amma mafi akasarinsu ba su miƙa takardun neman mafaka ba, lamarin da ya sa ba a saka su a cikin ƙididdigar ba. Filippo Grandi shine shugaban hukumar kula da ƴan gudun hijirar.
When you say Europe has a refugee emergency or the United States or Australia, no. Most of the refugees are in fact
yace kuskure ne idan aka ce nahiyar Turai ko Amurka ko Australia na fuskantar matsalar ƴan gudun hijira. Mafi akasarin ƴan gudun hijirar sun fito ne daga kasashen da ake fama da yaƙe-yaƙe. Abin da kace shine da kasashe ne masu fama da talauci ko suke da matsakaicin kudaden shiga. A waɗannan kasashe ya kamata mu mai da hankulanmu. A bara dai hukumar ta ce mutum kusan miliyan 26 rabin su ƙananan yara aka tilasta wa ficewa daga gidajensu, sannan sama da mutum miliyan 41 aka tilasta wa ficewa daga gidajensu amma suka ci gaba da zama a ƙasashensu. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya yi wata ganawa mai ma'ana ta White Talho tare da takwarar aikinsa na China Xi Jinping. Yana mai cewa suna shirin wata tattaunawa mai faɗi kan harkokin cinikayya a mako mai zuwa, inda za su haɗu a gefen taron ƙasashe 20 da suka fi ƙarfin tattalin arziki a duniya na G20 wanda za a yi a Japan. Kamfanin jalancin labarai na Xinhua ya rawaito shugaba Xin yana cewa ya jaddada wa Trump muhimmancin su tattauna a mataki na bai ɗaya, inda ya ƙara da cewa yin takaddama da juna ba ita ce maslaha ba. A dai shafinsa na Twitter, shugaban na Amurka ya wallafa cewa ya yi ganawa da shi na ƙasar China, inda ya ce tawagogin ɓangarorin biyu za su yi wata ganawa ta sharar fage gabanin haɗuwarsu a Japan ɗin. A yan makonnin da suka gabata, zaman tattaunawa da ƙasashen biyu ke yi ta samu cikas, inda hukumomin Washington suka zargi China da janye jiki daga wata matsaya da aka cimma tsakaninsu, zargin da China ta musanta. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Manyan jami'an soji da shugabannin Amurka sun yi gargadin cewa ba su da niyyar sassautawa matsalar lambar da suke nunawa Iran a daidai lokacin da hujjoji ke ƙara bayyana cewa hukumomin Tehran na ci gaba da furta kalamai marasa daɗi. Sai dai duk da ta da jijiyar wuya da ake ci gaba da gani a yankin Gabas ta Tsakiya, jami'an Amurka sun ce ba wai suna so su yaƙi Iran ba ne, amma dai komai ya dogara ne akan irin matakan da Iran ɗin ta ɗauka.
The responsibility for diplomacy achieving the strategic outcomes that President Trump has sent forth falls on all of us, but the State Department has the first.
Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo kene ke cewa daukar ragamar hanyar diplomasiya da cimma tsare-tsaren da shugaba Trump ya zana ya rataye ne a wuyan mu, amma ma'aikatar harkokin wajen Amurka ce za ta ja ragamar wannan tafiya. Ba zai yiwu mu zauna haka kara zuba ba tare da wani shiri na yadda za mu tankari Iran ba idan har ta wuce makaɗi da rawa. Fargabar yiwuwar barkewar fada tsakanin Amurka da Iran ta ci gaba da karuwa tun bayan da Amurkan ta zargi Iran din da kai harin naki akan wasu jiragen ruwa masu dakon mai a yankin mashigin Hormuz a makon da ya gabata. Wata tawagar kwararru da ke karkashin jagorancin 'yan kasar Netherlands waɗanda ke bincike kan jirgin fasinjan Malaysia da aka harbo a sararin samaniyar ƙasar Ukraine a shekarar 2014 ta bayyana sunayen wasu 'yan ƙasar Rasha uku da wani 'yan ƙasar Ukraine ɗaya a matsayin waɗanda ake zargi da aikata kisa.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da farko za mu fara da batun tsaro. Rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ta kama mutane 85 da ake zargi suna da hannu a sace-sacen jama'a da kuma wasu ayyukan asha da ke faruwa a jihar kwanan nan. Wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Da yake nuna manema labarai masu garkuwa da jama'an da aka kama da kuma kangararru matasan nan 'yan shila da suke addabar al'umman jihar musamman ma a fadar jihar, kwamishinan 'yan sandan jihar Adamawa CP Audu Adamu Madaki ya ce ko za a ci gaba da farautar su rambata garin.
Mun kama 'yan shila suke 65 kuma mun recovering kayakin aikinsu, su adanna, su kake, su jackknife, wannan abubuwan da suke amfani shi kenan. Abin da ya fani fari ciki a wannan extra muke yin su shine ba mu kama yan shila kai ba, mun kama har da wanda suke sai wannan wayoyin gaba gidana masu da kwaje da jama'a mun kama 85 85 mun kama su a wajen da yawa nan Adamawa state surare Song Gombe Mubi a cikin Yola nan da wasu are across the city mun kama su yawa.
To wai koi na gaskiyar cewa akwai ma wasu masu garkuwa da jama'an da suka tuba har ila yau dai ga kwamishinan 'yan sandan jihar Adamawa.
Wasu na gaya da zu na ce muku wai su yanzu sun tuba yanzu su ce yanzu ba wasu kuma da garkuwa da mutane da kansu suka zo nan jiya sun dama da AK-47 guda biyu suka ce sun fa oga yanzu nan Allah ya shiga gudun yanzu mu tuba ba mu sake wani aiki ba.
Sukata
jami'an sanar Najeriya ya gaya da shagarin kungiyar su da kasa gaba ke da ajiyoyi an ce a yi wata jihar Adamawa wani wanda ne wannan shiri. Duk muna aiki kafada da kafada. Insa da information concerning criminals suna gaya mana.
Waɗannan na mako cikin masu garkuwa da jama'an da aka cafke. Sun ko bayan irin ta'adin da suka yi kafin dubon su ya cika.
Ina aka kama ka? Me kake wannan sana'a?
Sha'ani yau da gobe.
Kamar tunda ka soma kamar mutane nawa kai kidnapping kuma kawo yanzu kamar nawa ka samu?
Guda uku ne na taba sune farko sune karshe kuma.
Kamar wannan da kai kidnapping nan kamar nawa aka baka?
Duka 200,000 su guda uku 200,000
yanzu gashi kana hannun jami'an tsaro.
To wannan kan gashi dai Allah ya kaddara shi shima.
Sunana Muhammad Umar aikin yau da gobe ne ya gita mana sai muka shiga hannu mun kama mutum daya dama mun azami shi 200,000 sai aka samu
shi ma da yake yabawa. Bisa wannan nasarar da aka samu na tafke masu garkuwa da jama'an da kuma sauran bata garan, shugaban kwamitin shiga tsakanin 'yan sanda da sauran al'umma ta PPC Alhaji Abubakar Al'umma ya ce su ma sauran jama'a akwai rawar da ya kamata suke takawa wajen kai rahoton bata gari.
Kuma abin ya dami maganar shela da maganar kidnapping da maganar sakacin yayyawa-yayyawa, to kuma muna kokari dai kuma different levels na muna kokari muna hada musu information ga musu so su aiki da shi so ma sai maka gurma kuma muna kira ga matasa musamman matasa wannan ba rayuwa bane duk karshen sa halaka ne ba zai kawo alheri ba muna kira a dawo a tsukuna mu hada kai raya kasan mu cutan wani bai biyan bukata ba kuma abun da ya kawo wannan abu shi ne yawan shaye-shaye da ake din muna so mu taimake su gurin hana shaye-shaye idan mutum ya sha abu fita hankali sa ba abun da ba zai iya yi ba kuma la baya sabon a shaye-shaye ne kuma yara ba sabon za su yi ba muna kira ga gwamnati a kwari hada kai bai samu yara abun yi da karama tsakaninka da yaro ko karatu ko sana'a kai masa
shugaban kwamitin shiga tsakanin yan sanda da sauran al'umma wato PPC a jihar Adamawa kenan Alhaji Abubakar al'umma Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Nigeria.
Ibrahim Abdul Aziz. To masu sauraro yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan matakan da kuka ga ya kamata a dauka ko a ƙara dauka don kare kananan yara daga fadawa tarkon ƴan boko haram da ke amfani da su. Amma kafin mu bude layukan mu ga wannan sakon.
Mu gare gade mai gina la mai mugunta. To gare gade mai gina la mai mugunta. Ni dai tsoro na Allah sarki kannan tsoro na la mai mugunta. Ci yamu ti mana dadi amma ha mu barge na da memmugunta
mu gargadi mai gina da memmugunta
kama shi mai gina da memmugunta ya tabe nan salalin nan ko aki ya marma ya tabe muddin yana gina da memmugunta
mu gargadi mai gina da memmugunta
kama ga na ka aiki daidai ka bar shi ka nufo wani can
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Mun samu kira na farko daga Fatakwal.
Ni shawarar da zan bada a kai. A gargaɗi iyaye su rinka kyautata tarbiyya ga yaya suna tsare ma yayansu haƙoƙin da zai wajaba akan su wanda addini ya shar'anta akan su. In aka samu irin waɗannan dokokin akan iyaye suna mai da hankali akan su don Allah da za a samu karancin waɗannan al'amura da Boko Haram suke samun yayan mutane suna ɗauka suna horar da su akan irin wannan aikin da addan.
To malami daga
Fatakwal ba da kenan.
To sai dai baka kai mana sunanka ba daga Fatakwal.
Eh sunana Ahmed Aliyu, ni mutanen Katsina ne.
To mun gode malam Ahmed Aliyu da wannan ra'ayi. Yanzu kuma zamu je Sokoto.
To daga Sokoto suna tare da Abubakar Sanhun.
To muna jin kamalan Abdul Qadir.
To gaskiya lalle kamar da malamin ya kira yayi akwai kalubale musamman ga iyaye. saboda lalle za ka ga mutum ya saki ƴaƴa farkatai haka bai san cin su ba bai san shan su ba kaga suna faɗa a kusa hannu to kaga irin wannan shine babban matsalar da ko da yaro ka tashi ya faɗa ga wani hannu wanda bai dace ba amma idan uwaye suna kula da iyansu sun san shiga su sun san hidfarsu sun san har waɗanda suke kwana tare da su sun san abokansu to yana da wuya su faɗa wani mugun hannu wanda zai sa har a ce sun faɗa da irin wannan waɗanda suke ganin suna ta'addanci don haka lalle duk ɗayan tattewayo dai za ka ga ƙalubalen to ga iyaye ke idan iyaye suka tsare ɗayan suka kula da tarbiyyarsu sun suna yara to lalle za a samu kariya ga wannan.
To mun gode Malam Abdulkadir yanzu kuma za mu je Kaduna.
Hajja Maram Dauda barka da lafiya.
Barka ka dai da wa muke magana daga Kaduna.
Yawa sunana Murtala ne ina kiran ku daga garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya.
To muna jin ka Malam Murtala.
To amma Hajja Maram Dauda wannan wani kalubale ne ga iyaye yau wanda ba ƴaƴan da ba su iyaye suke dauka ba kuma suna kamo su a daji. Ko kuma suna zuwa irin inda ƴan gudun hijira ke ba su tunda nan akwai tsaro. Iyaye ya kamata a ce suna sa ido kan ƴaƴa su inda za su fita baɗa su da manya ko kuma ba dole sai sun aiki ƙananan yara ba tunda akwai manya sun da killace su a gida. Kuma ya kamata jami'an tsaro su ma su dinga sa ido kan irin yaran da suke yawo ba wani tare da su. Dai ina suka fito ina za su domin a gudun tare a jira tare da fatan za ku tashi lafiya.
To Malam Murtala ban tare numfashinka ba idan iyaye sun gaza su kuma al'umma fa. Komi za a ce ne sai jami'an tsaro?
Yau al'umma aya Maryam Dauda aya al'umma akwai jagoranci akwai sarki akwai mai anguwa akwai hakimi akwai malamai. Ai ɗin ma waɗancan ba su da iyaye ai su sauran manya anguwa su ne iyayen waɗannan yara. Idan suka gane matsala sai a ce a tekunta ma jami'an tsaro inda aka zai sa ku tare a jira tare.
To mun gode Malam Murtala daga Kaduna yanzu kuma za mu je jihar Neja.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana daga jihar Neja.
Kuna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Gode a Kimba.
To muna jin ka Malam Ibrahim.
To ni gaskiya ra'ayina a yau wannan abu ya dangana ainihin ga rashin adalci ne bisa ga ainihin shugabannin mu na Najeriya.
Me yasa ka ce haka?
Domin bai yiwa yauwa abinda ya sa na ce haka bai yiwa a ce kasa da arziki amma 'yan tsiraru su kaɗai ke mora arzikin kasa. To babu ta yadda za a yi kai magidanci a kowane lokaci kana can wurin fafutukan ainihin abin da za ka ci ka ciyar da iyalinka sannan kuma ka kula da tarbiyyar 'ya'yanka. To abin da mai wahala. To saboda haka yana da kyau a ce shugabanninmu dukiyar da Allah hore mana tsaya su gina mana ƙasa a samu tarbiyya a samu karatu sosai yadda ya kamata. To shi ne kawai mafita amma in ba haka ba tsakani da Allah zai wahala mu fita cikin wannan ƙangin.
To mun gode Malam Ibrahim mai wankin hula yanzu kuma za mu je Jigawa.
Lalitin zamanci yaran alaƙin zaman kwano da karamar kuma gwaron jajiga a tarayyar Najeriya.
To muna jan kamalan Usman.
Wannan hidima gaskiya shi haƙƙi ne na shugabanni.
To.
Daga kan mai anguwa a kan abin da ya kai digarci haƙƙi zuwa sarki zuwa ya mamu da sauran gwamnati abin da ke wallahi wannan haƙƙin su ne kan jami'an tsaro. Saboda kaga mu dai ƙasar nan mu dai da zama ka sani da mun san zaman lafiya daidai gwargwado. Kuma sanin duk bakon da ya zo kasar ka kai digaci ka san wane ne bako kuma ka san waye ba bako ba. To amma wai an waye gare wa an bar kasar kara zube mun zama kawai tarayyar juji kowa ma ya zo ya share gina sai shi sai a tsayan ta'adda duk inda baka zato baka zama ne sai ba wannan ya zo ya zauna ba bincike ba komai kowa ya zo ya share gindi ya zaman sa baka san waye baka san daga ina yake ba kaga dole sabon ya ta'adda.
To Malam Usman su kuma iyaye kuma fa tunda ai su suka haifi ƴaƴan nan.
Iyaye haƙƙinsu wajibi ne su kuma su kula da ƴaƴansu ina suka tafi ina suka je ina suka dawo me suka yi me suke yi.
To mun gode Malam Usman yanzu kuma zamu je Adamawa.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Adamawa.
Kai tsaye kuna tare da Muhammad Lawal daga nan Kajar Jauro ƙaramar hukumar son jihar Adamawa.
To muna jin ka Malam Muhammad Lawal.
Gaskiya ni ina ga wannan haƙin na iyaye ne da shugabanni, kaga mutum ya ilahi iya ba da kuɗi wajen shugabanni, kaga iyaye sun je za su ba da kuɗi su karɓo shi, to kaga wannan ma ba a yi adalci haka ba. In mutum ya ilahi da ya kamata a riƙe shi sai ba mashi ya yi abin nan ya yi shekaru a waje, amma kaga an saiko shi an ba shugabanni kuɗi sun ci an saiko shi, shi ne ya ke kawo iri wannan abu.
Shin mun gode Malam Muhammad Lawal, yanzu kuma za mu sake komawa Kaduna.
Assalamu alaikum warahmatullahi, ya musu da yamma dace.
To, muna jin ka.
To, wato, shi kanta Boko Haram ɗin masakaci ne na iyaye tun farko. Al'umma ya kamata mu hankalta. Tarbiyya tana so ma tun daga gida ne. In al'ummarmu sun yi kyau tun daga gida, to al'amarinmu gabaki ɗaya zai zamanto lafiya lau. Amma duk lokacin da aka ce a rasa tarbiyya tun daga gida, to tun daga ne al'umma take samun matsala. Sa'in nan za mu yi kira ga ita kanta gwamnati, bakin kayan shaye-shayen nan da take barewa ana shigowa da shi ba kai ba jinji, to ya kamata a ce gwamnati ta yi wani abu. Yau in wata za ta je Saudiya a tusa mata kwayoyi a kama ta a kusa kake ta, amma a Najeriya a nan matsa cikin zuwa da ake samu waɗannan kwayoyi bula adadin, to yana da kyau da Allah gwamnati ta tashi tsaye wajen kare waɗannan kwayoyi da sauran kesi. Na gode, ya wuce salamu alaikum.
To, mu ma mun gode. Yanzu kuma za mu je ƙasar Italiya a can nahiyar Turai kenan.
Hello?
Hello, da wa muke magana daga Italiya?
Kuma magana da Alhaji Awwalu ne Gombaja, Italiya.
To, muna jan ka.
Ni, yawwa, assalamu alaikum. Na zai yana nema, amma yau Allah ya haɗan da ku.
Allah sarki, mu ma mun yi farin ciki da ka kawo mu. To, me za ka ce game da abin da muke tattaunawa a kai yau?
To, abin da maudu'in da ake tafama da shi dai magana ta gaskiya. Na ji wani magabaci da ya huce yake cewa iyaye za a ringa taimakawa gwamnati. Gwamnati ta kada ba za ta riya ba. Iyaye za su tashi su maganta su kula da yayansu. Haihuwa ake ta yi barkati a zuba da yaya. Ba san kinsu ba, ba san shansu ba. Yaro karshe gobe shi ne sai shiga shaye-shaye. Shi shiga shaye-shaye ku ya faka iyayensa. To gwamnati kuma ta yi komai ba. Ya kamata iyaye ne za su tashi da ƴan uwa da taimakawa da ake kamar yayin da ake zaman dada ake yi. Mai unguwa ko makoci yayi sai ya yi ko danka, amma yanzu mai unguwa ko makoci ne sai ya yi ko danka ba. To, abin da muke tafama da shi kenan, ba mu da tsaro, ba mu da kwanciyar hankali. ƴaƴanmu sun fi ƙarfin mu, to ku sun fi ƙarfin gwamnati. Magana da gaskiya kenan.
To, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma za mu sake komawa Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalamu, da wa muke magana?
Hajji Amadan Dauda, barka da yammaci.
To, barka ka dai Alhaji Musan Garo, menene
ra'ayinka? Sunana Alhaji Musan Garo, mai radio da recorder kasuwar kawo Kadunan Najeriya.
To, muna jin ka.
To, alhamdulillah, ni abin da nake dubawa kin ga society din su kansu al'umma bangaren masu kuɗi sun manta da mutane ba sa taimakawa talakawa. Yanzu za ki ga misali, yaro ne a layi a unguwa baya zuwa makarantar Islamiyya wanda ke bata wuce naira 500, 350 zuwa 400 ba, ko 1,000 bata kai ba. Akwai mutumin da zai iya biyan kuɗi ya tafi wata ƙasa ya je ya shana ya kashe miliyoyin kuɗi, wanda yake idan misali yaro ya lallace a layi guda ɗaya zai iya lallace yara kamar guda 100 ko guda 50. Yanzu in ana ɗaukar yara ana biya musu kuɗin makaranta, to za a samu cigaba. Su kuma iyaye dole ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. To, wallahi ra gobe kuma sai Allah ya tambaye mu irin kiwon da Allah ya bamu na yaran mu. Da haka ya kamata mu kula mu tabbatar da muna sa yara a makaranta su fahimci addini, dan ba za a yi musu wasa da kwalwa ba. In irin wannan matsala da ake samu kenan, ina miki fatan alkhairi. Allah ya shirar da mu, Allah ya sa mu gane taimaka al'umma da ta kanta wannan magana Boko Haram din, za mu kiyaye ta. Allah ya kiyaye Alhaji Musa Garo a tashi lafiya.
To, mu ma mun gode Alhaji Musa Garo. Anan kuma za mu dasa aya a ɗaukar wayoyinmu, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Agogon mu anan na ci a karfe 4:53. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
A gasa na musamman da hukumar na kwallon kafar kasar Ghana ta shirya, Ashanti Gold ta lallasa a santi kwatakwarci 3-1 a nan Akra ga marecin nan wakinan ta samu izawa gaba zuwa wasan kusa da na karshe na gasar ta tier 2 special competition. Klabun din Accra Hearts of Oak ta saki ɗan wasanta su tafi hutun makonni biyar bayan da aka yi waje da ita daga gasan na musamman na kwamitin da ke daidaita sha'anin ƙwallon Ghana. Ɗan wasan na Fobia dai sun kwadaitu ainin da shiga gasan cin kofin Africa, amma Asante Kotoko ta yi waje da ita daga bugun penalty. Coachin Accra Hearts of Oak King Grant ya yi kira ga kwamitin daidaita ƙwallon kafar ƙasar Ghana ta fito da manhajan shirye-shiryen kaka mai zuwa wa ƙungiyoyin wasa su kuma su shirya tsaf wa ainihin wasan na Bali. Grant dai shi ya rike Accra Hearts of Oak har ta kai wasan kusa da na ƙarshe na gasan kumar daidaita ƙwallon kafar ƙasar Ghana na musamman. Captain din Black Stars in Ghana Andre Dede Ayu ya ce kansu ƴan wasan na Black Stars dai a haɗe yake, saboda abu ɗaya suka sa a gaba shine nasara a gasan cin kofin Africa da za a yi a ƙasar Masar. Black Stars dai na ƙoƙari ne ta kawo ƙarshen fatarar da take fama da shi na ƙasa cin kofin Africa shekaru 37, amma Dede Ayu ya ce ya yi imani irin haɗin kai da ke tsakanin su ƴan wasan zai taimaka musu ainin samun nasara a wannan gasa. ƴan wasar ƙasar Ghana haifaffen ƙasar Canada Cristobal Oduro ta bayyana niyyarta na takawa ƙasar Ghana leda a matsayin manyan ƴan wasa. Tsohuwar ƴan wasan na ƴan ƙasar shekaru 20 na Canada ta canja shiƙa zuwa Black Queens ɗin Ghana. Tana mai faɗan cewar tana fariya da asalinta. Anita Asante ta ce gasan cin kofin duniya zai himmanta zuri'a ta gaba a Afirka. ƴar wasan ta Chelsea da ƙasar Ingila wacce kuma ƴar asalin Ghana ce da ke da tulin ƙwarewa a ƙwallon mata a dalilin yin wasa da club daban-daban a Turai da kuma Amurka ta Arewa ta ce shigan Nigeria, Afirka ta Kudu da Kamaru a gasan cin kofin duniyar na mata a ƙasar Faransa zai himmanta mata a ƙasar Afirka su yi sha'awa da kwaɗayin shiga wasannin wato ƙwallon ƙafa wadda ke ainihin sa mutum shahara a cikin ƙanƙanin lokaci. A yayin da ya saura ƴan kwanaki kaɗan a soma gasar cin kofin Afirka a ƙasar Masar, ƙasar Benin wacce ke a rukuni ɗaya da ƙasar Ghana ta lallasa ƙasar Mauritania da ci 3-1 a wani wasan sada zumunci yau. Steve Mone shi ne ya zura duk ƙwallayen a ragar Mauritania. Da wannan labari muka iso ƙarshen labarin wasannin. Ridwan Allah Muktar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Kuma da Allah yanzu kuma ga labarai, amma wannan kana a takaice.
Akwai kwararren hujjoji da ke alakanta yarima Muhammad bin Salman na ƙasar Saudiya da kisan ɗan jaridan nan Jamal Khashoggi da aka yi a watan Oktoban bara a ofishin jakadancin Saudiya da ke Istanbul a ƙasar Turkiya, in ji wata mai kare haƙƙin bil'adama da ke bincike ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya. A cewar Agnes Colomad wacce ke bincike na musamman kan kisan Gilla, wani sabon rahoto mai shafi 101 da aka haɗa bayan watanni 6 da aka kwashe ana bincike kan kisan na Khashoggi, ya nuna cewa an tsara kisan nasa ne inda ta ɗora alaki a kan ƙasar Saudiya. Ta ƙara da cewa akwai buƙatar a saka takunkumi a kan kadarorin Yarima bin Salman da ke ƙasashen waje, har sai ya ba da hujjoji ƙwarara da suka wanke shi daga zargin kisan Khashoggin. Ita dai Saudiya ta sha musanta hannu a kisan na ɗan jaridar. Wani rahoto da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar ya nuna cewa kusan mutum miliyan 71 yaƙi da musgunawa da rikice-rikice suka tilasta fucewa daga gidajensu a duk faɗin duniya, adadin da ba taɓa ganin irinsa ba tun bayan da aka kafa hukumar shekaru 70 da suka gabata. Hukumar ta ce adadin wanda ya kai mutum miliyan 70.8 bai haɗa hadda yawan wato 'yan gudun hijira da suka fito daga ƙasar Venezuela ba, inda mutum miliyan 4 suka fice daga ƙasar.
To, da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya na gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, da injiniyanmu Mr. Greg, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.